أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أبيان دي قباتا منفار بياني كان هنيا تبيو وچ أكي بيدو من tabbatar da samuwar Ubangiji daga cikin hanyoyin da masu ilimi suke amfani da su. Mun yi nuni da hanya ta farko, kuma a koda yaushe muna maimaita cewa a yau duk da wannan zama shine zaman mu na shida a cikin bayanan da muke yi, har yanzu muna cikin gabatarwa ne, ba mu shiga tsantsar shi abin da muke so mu fara bahasi kan shi ba. An fahimta mun yi bayani kan addini, mun kuma yi bayani kan abubuwa daban-daban da suka shafi shi addinin, kuma a yau muna bayani kan, mun kuma yi bayani zaman da ya gabata shi ma na kusan uku da hudu, kan hanyoyin da ake amfani da su ko kuma ake bin su, ko kuma tsari na dokoki da binciken ilimi ya dori kanshi. Mun ga dama ma za mu iya kiran kanshi, za mu iya kiransa da wannan guda hudu da muka yi nuni da su. Sannan muka ce hanyar hankali muka zaba. Ita wannan hanyar hankali din ita kanta akwai, sai muka kawo wata kashi uku, kuma muka ce akwai masu amfani da ita cikin sauki, wanda muka ce shi ne ya fi dacewa da sauran mutane, wanda ya kamata a yi musu bincike, a tabbatar musu da samuwar Ubangiji ta hanya mai sauki, hanya ta ƙasa zuwa sama. Wato idan muka ga halittinsa sai mu tabbatar da samuwarsa, kamar yadda muke tabbatar da samuwar abu ta hanyar kallon sawu, sawunsa, kamar ko hasken rana da yake nuna akwai rana, ko sawun mota da yake nuna mota ta wuce, da makamancin wannan, ko hayaki da zamu hango da yake nuna mana akwai wuta a can wurin tana tashi. Muka fara amfani da hanya ta biyu, ita ce hanyar tsari. Muka fara ba da misalsali da cewa ita hanya ce wacce ta dan fi tsauri, saboda ita bayan an kalli abu dole kuma sai an ji an yi bincike kansa, wannan shi ne ya sanya ta tafi ta farko tsanani da wahala. Hanya ce da masu ilimin tajriba su ne suke binta wajen tabbatar da abu, sai dai dukkanin hanyoyin nan guda biyu, da ta ɗaya da ta biyu, da mai gani da ko bayan wacce ta gani za ta ce abin nan tajriba, ta yi bincike, dukkaninsu suna buƙatar hankali domin cimma natija. Ana iya ganin yadda muka fara kawo hanyar ganin abu da cewa in ba shi da iyaka a gani, to gani zai tabbatar mana cewa lallai wanda yi shi ba shi da iyaka, kuma matukar lallai ba shi da iyaka, to wanda ya shi ba shi da iyaka. Domin in kuwa yana da ba shi da iyaka, wanda ya shi na da iyaka, wanda ya shi ba shi ne Ubangijinsa ba, domin ba zai yi ba abin da ba shi da iyaka, mai iyaka ya shi. Saboda tambaya ita ce ya aka yi zo daga wanda yake da iyaka alhali ba shi da iyaka. To tunda ba shi da iyaka, to dole wanda ba shi ya shi ba shi da iyaka. Amma in kuma aka ce yana da iyaka, ba dole bane shi kuma wanda ya shi zama to ba shi da iyaka. A kula da wannan sosai. Idan mutum ya ɗanyi dukkan tunani zai gano wannan cikin sauƙi, shi yasa muke ce musu hanyoyi masu sauƙi. Idan aka ce ga wannan abu ba shi da iyaka, to dole wanda ya shi zama ba shi da iyaka. Domin matukar wanda ya yi shi yana da iyaka, to ba shi yi shi ba, domin zai zamanto ya tsaya alhali abin da ya yi ya wuce. sai ce ya akai wannan tsukakke yayi wannan mai fadi ba zai yi ba ya akai wanda samu sa bata da fadi kamar samu wancan yayi shi ba zai yi ba to shi kuma wanda yake yana da iyaka idan ya kasance shine aka yi fa shin dole ne wanda ya shi mai zama iyaka sai muka ce a ba haka bane saboda muhimmi shine shi wanda aka yi dole ya zamanto tsukakke ne akan wanda ya shi ya zamanto mai fadi ne dan haka ba laifi kai shine ma wajibi wanda ya shi ya zamanto ya fi shi fadi ko kuma ma ba shi da iyaka don ba zai yi ba kamar doka ce ta hankali mai karfi ba zai yi ba bangare ya fi duka fadi dole ne duka ya fi bangare fadi saboda bangare wani bangare misali a ce rabi ko kwata zai iya shiga cikin duka dan haka fadin duka dole ya fi kwata ko rabi idan ku aka samu aka sun haka to ba zai yi ba duka ta zauna a duka bayan da za a yi duka ta shiga cikin rabi ko kwata ba zai yi ba dole ne rabi shine zai shiga cikin duka ko kwata ta shiga cikin duka da makamancin wannan wato wanda ya fi kankanta dole ya zama karkashin wanda ya fi fadi amma wanda ya fi fadi mustahili ne ya zama karkashin karami babu wata hanya to haka ne dangane da abin nan iyakacin abin nan ma ga ba shi da iyaka to mai samar da shi ba shi da iyaka ke nan to balantana muna da iyaka akan wayannan abubuwan dukkaninsu wanda mahallin tabbatar da su zai zo cewa ubangiji ba shi da iyaka dukkan waninsa yana da iyaka domin idan wannan sai zama ba shi da iyaka ya zama kamar shi kenan sai zaman to sun zama ubangizai guda biyu waliyazu billah wannan kuma mahal ne har ila idan muka ce wani ba shi da iyaka kenan ya cinye gurbin gaba daya ba inda ubangiji zai samu gurbi dole ubangiji zama shi ne ba shi da iyaka sai cinye gurbin duka ta yadda babu wanda zai samu gurbi sai shi sai a mana afuwa wannan duk misalai ne muke na hanyoyi matsakaita da hanyoyi masu sauki domin tabbatar da samuwar ubangiji maɗaukakin sarki to hanya ta biyun da muke ta bayani a kanta muka ce idan muka zo muka tabbatar da tsarin nan littafai da yawa sun yi bincike kan tsarurruka iri-iri sun ga abubuwan mamaki sun ɗi motar da kwakwale a yanzu kawai mutum ya yi binciken jikinsa ya gani ya aka yi shi cikin sauƙi ya ga yaya aka sanya idanunsa wannan duk a matakin farko kenan fa ina aka sanya idanunsa kuma shin inda aka sanya idanunsa ya dace ko bai dace ba girarsa kunnansa bakinsa hancinsa habarsa kansa ma shin kansa da aka sa shi a sama ya yi ko a baya ya kamata a sa shi ko a cikinsa ya zama yana gaba yana jagoranta kuma shin ƙeyarsa a baya ya kamata kasance ko kuwa ina ko a cinyarsa bakinsa a cikinsa ya kamata a yi kawai da ya zura abinci sai ya fada cikin cikin ba sai ya bi ta makogwaro ba ko kuwa hancinsa a kirji ya kamata a yi shi da ya yi lumfashi sai ya fada kirji cikin hunhunsa ko kuwa da aka yi su haka da wannan ratar shi ya fi don me yasa aka yi mishi wuya ma me yasa ba ɗora kan a kan jiki ba kawai ya ɗauke shi to duk irin wannan kawai bincike kan wannan kawai ya isa mutum ya samu ɗimuwa saboda girman hikimar ubangiji domin duk sanda ka fuskanci abu mai girma duk sanda ɗimuwa ta same ka sai dai ɗimuwa ce ba wai ɗimuwa mummuna ba ɗimuwa kyakkyawa ɗimuwa ce da za ta jawo ka ga girman ubangijinka ka samu rikirkicewa a gabansa ka samu rawa a gabansa sannan kuma ka samu nutsuwa. Matakin farko shine matakin rawrawa, mataki na biyu shine matakin nutsuwa. Wannan ba irfani muke ba, amma muhimmi shine mu yi nini da wannan cewa dimuwa tana jawo nan ganin girma, yana sa mutum ya dimoce saboda ganin kima da daraja na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya narki a cikin Ubangijinsa har ma ya kasance ana kiransa masoyin Ubangijinsa waliyullah. To wannan hanya ta biyu tana da wannan nauyi-nauyi da take da shi, amma hanya ta uku ita ce hanya mai tsauri, kuma lallai hanya ce da take buƙatar aji. Idan mun ce hanya ta gani, alal misali mu ga abin da aka samar domin mu riski abin da ya samar, to ita wannan hanya kusan ta yi akasi ne. Na'am, a falsafa ba a cewa akasi da ma'anar akasi sosai na Bahaushe, kan cewa a za mu ga mai samarwa sannan sai mu ga halittarsa, wato sai mun ga rana sannan za mu fahimci hasken rana ya bayyana, sai mun ga mota sannan za mu fahimci sawun mota. Wannan hanya ce da tafi tsauri, hanya ce da ake bi ta abin da ya lizimci samuwa domin cimma wata natija. Shi sa za mu ga nake cewa hanyar ba mu san da wani harshe ya kamata mu kusanto da ita ba, amma mafi muhimmanci shi ne mu san cewa idan muka ɗauki samuwa, misali muka ce wannan samuwa ce, sai mu ce wannan samuwa ɗin misali ko dai ta kasance samuwar daga ainihin zatinta ne, don haka har abada azalan wa abadan, wato sarmadan kenan, akwai wannan samuwa. Ko kuma ya zamanto samuwar ba ta akai, sai zamanto azalan ba ta da wannan samuwa. Idan mun kalli samuwa muka yi tahlilinta, wato muka sanya ta a tunani, muka yi mata warwara ɗaya bayan ɗaya, muka yi mata filla-filla, za mu ga samuwa a cikinta akwai wannan abu guda biyu da ta ƙunshi. Shi a matakin farko ta kasu zuwa ga wannan samuwar, tana da samuwa wacce take daga zatinta take, shi ne ake cewa wajibatun lillahi ta'ala. Za mu ga an ce al-wujud wajibatun lillahi ta'ala, wajibi ce ga Allah. Wannan wajabcin ba wajabci ne na takalifi ba, wajabci ne na samuwa. Mana kama kana cewa ne wajibi ne Allah ya siffanta da cewa same ne, wato wajibi ne ya zamanto akwai Allah. Wasu sun samu matsala cewa in an ce wajibi ne ga Allah, kamar kenan yanda za a ce sallah wajibi ce ga mutum, ba haka bane, da bambanci. Sallah wani aiki ne da mutum yake yin sa kuma zai iya barin yin sa, amma mutum da kasancewarsa mutum, mutum takarsa da take mai da shi mutum, shin yin ta yake ba haka bane. Da zaka ce wajibi ne mutum ya kasance mutum, sai a ce ka dora mutum wani nauyi, ba haka bane, ba ka dora mishi nauyi ba, saboda fadin ka mutum wajibi ne ya kasance mutum, yana nuna mana kenan wato mutuntaka shine kasancewar mutum mai rayuwa mai hankali. Sifofi ne wanda yake da su ne mutum ya zama mutum, kuma da an cire su mutum ya tashi ba mutum ba, da ka cire rayuwa daga mutum ya tashi ba mutum ba, sai zamanto ko dutse ko wani yashi. Da ka cire musu hankaltuwa ya tashi da mutum ba, sai zama kamar wata dabba, kamar biri ko zaki. to so da ka shikenan wajibi ne mutum ya kasance mai rayuwa mai hankaltuwa da yin hankali da tunani wannan yana nufin mutum zatin sa ne wannan sifofin ba wani abu ne wanda zai aiwatar ba wannan kenan so da haka mutum ya zamanto zatin sa ne abin da yake yi ba katakalifi bane aka dora masa hakanan ne fadin mu ubangiji cewa alwujud wajibatun lillah wato wajibi ne ga Allah a siffanta shi da kasancewar shi samamme Allah kallama idan an kallama mu ce wajibatun Allah muka ce wajibatun lillah domin ya kasance ya siffanta da shi idan muka sake duba shi wannan samamme al-maujud za mu ga ya siffanta da kasancewar shi qadim da hadif wato yana da qidam yana da hudus yana iya siffantuwa da cewa qadimi ne shi yana iya siffantuwa da cewa hadis ne shi magana yanzu ba muna magana kan ma'anar qadimi bane ban sana mu kawo ma'anonin ta guda biyu akalla da aka yi da hadis shi ma da ma'anonin shi guda biyu da aka kawo muna son mu faɗi hanya ce daga cikin hanya wato hanya mai tsauri hanyar jirgin ƙasa kenan da jirgin ruwa hanyar lodi babba hanyar teku da abin nan railway titin ƙarfe shi waye za ka yi ka idraki ka bi hanya domin tabbatar da samuwar Allah da ayyukansa ta wannan hanya idan muka ce samuwa ta kasu zuwa ga wajib da mumkin muka tabbatar da akwai mumkin wanda samuwa ba shi aka yi to dole mu take zuwa ga cewa akwai wujud samuwa wanda yake wajib ce wajen samuwar ba ba ta aka yi ba domin sai da aka samu samuwa sannan aka samu rashi yana da hatsari sosai mutum ya sauwara a tunaninsa cewa da babu komai sai aka samu samuwa akwai wasu masu wannan shirme da suka dauka babu komai sai Allah ya halicci kansa bayan da za a yi babu ta samar da samuwa da ubangiji ya kasance babu da an kore shi da bi iya ba kanshi samuwa ba da babu komai sai aka samu samuwa yana nufin cewa kana Allah walam yakum ma'ahu shay ubangiji ya kasance babu wani abu tare da shi wato daman can akwai shi kana Allah wato kana tamma ubangiji akwai shi wanda yake ba kana ce naki sabar take nufin wujud li wujud wanda suke cewa haliya murakkaba wujud ce samuwa ce ba wujud lil wujud ba wato samuwa dan samuwa saboda haka ubangiji subhanahu wataala akwai shi wujud samuwa zatin sa ne ya kasance samamme zatin sa ne samuwa ma'ana shi ainihin samuwa ne samuwa kuma ba rashi bace ba yanda za a yi rashi ba shi da wata kofa har abada zuwa ga samuwa ba zai yi ba rashi ya zamanto ya samu kofa ko so ɗaya zuwa ga samuwa har abada saboda akwai samuwa rashi karin bayani akan wannan rashi ya zo ne daga baya asali ma babu rashi rashin da muke cewa babu shi martabobin samuwa shine muke cewa rashi idan ya kasance ubangiji yana da kamala da ba ta da ƙarshe wannan kamalas mara ƙarshe sai zamanto kasa da shi akwai wasu kamaloli wanda suke so suna da ƙarshe suna da iyaka idan mun kiyasta kamalar ubangiji da waɗannan kamaloli sai mu ce musu akwai rashi wato babu ma'ana sun rasa wani abu alal hakika wannan abin da suka rasa ba wani abu ne zahiri da za a kalle shi a ce ga rashi rashi babu shi kwata kwata ma ma'ana marhalar samuwar kamalar samuwarsu cikar samuwarsu ba ta kai samuwar ubangiji madaukakin sarki wato tana kasa da shi shine muke cewa nuqsan a cikin kamal to wannan hanya din da muka ce hanya ta uku idan shine muke nuni da cewa ita ce hanya mai tsauri wacce take buƙatar bayani na kwakwalwa da warwara na tunani mai zurfi domin rizkar abin da take so ta cimma na natija to da waccan hanya ta farko hanyar masu tafiya akan tituna gadar mutane domin haura kwalabati hanyar da an ga abu an tabbatar da cewa akwai wanda ya yi shi da hanyar tsari wanda sai ka da suke fahimtar tsari ka fahimci tsari ka da suke shi ka yi bayanin tsari ka fahimci kimarsa ka samu wato ɗimuwar tunani saboda girman tsari sai ka idrakin girman wanda ya tsari ka kuma fahimci cewa akwai wanda ya tsari wanda shi ba shi ba ne wannan tsari kuma yana bayan tsari idan ka hanya ta uku idan kai isbati ka tabbatar da cewa akwai hanya ta uku kenan cewa akwai abin da muke cewa wujud shi yasa muka ce ta farko tariqas sahla da kuma tariqa wato wacce take mutawassita da kuma tariqa sa'aba shine burhan to wannan dalalatul asar alal mu'assir na tariqus sahl da kuma wannan burhanun nazm wanda yake tariq ne mutawassit hanya ce matsakaiciya da kuma abin da yake burhan ne shine hanya mai zurfi wanda yake shine jirgin ruwa da manyan motoci suke wucewa a misalin da muka bayar suna buƙatar gada mai ƙarfi wannan gada mai ƙarfi ita ce dalili na hankali na falsafa domin tabbatar da samuwar ubangiji ta wannan hanyoyi kuma za mu yi ƙoƙari daidai gwargwado kowace hanya mu kawo ta mu yi amfani da ita a cikin bahasosin da za mu yi na tabbatar da samuwar ubangiji maɗaukaki domin kowane mutum ya yagi abin da zai yaga ya ɗauki abin da yake shine nasa amma a cikin bahasinmu sosai za mu fi amfani da hanya ta tsakiya da kuma hanya ta uku idan mun ga hakan ya yi bisa shawarwari idan kuma mun ga hanya ta uku in kuma mu ƙarfafi hanya ta ɗaya da kuma hanya ta uku to wannan shi ma dai yana bisa shawarwari da mahanga babban misali da zan iya bayarwa wal Allah ya bayyana sosai game da wannan hanya ta uku bayan dalilin samuwa da muke cewa wujub da imkan akwai in mun sake kallon samuwa sai mu ga ta siffanta da siffofin cewa kadim ne da hadis kamar yadda muka bayar muka fara muka dan dawo bayar cewa wannan kadim ne wannan kuma hadis ne cewa kadim yana kadim wa alaikum salam kadim yana da rashin zaman yana da kuma rashin rashi wato yana nan tun farko tabbatacce cewa rashi bai rigaye shi ba rashi yana kuma zuwa ga mai tabbatarwa so da haka kadim yana tabbatar da cewa babu wani abu da ya rigaye shi wannan shi ma dai ba su ne masu zurfi kuma ina ganin ya kamata matakaita a nan أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم